Babasuda Sarkin labari.
Wani matashi da ake zargin yayi wa mai gidansa kwanta-kwanta ya jide masa kayan sama da naira miliyan 1 a stansa dake kasuwar Sabon Gari ya gamu da fushin alhalatul kuzai.
Miliyan 3 yace, amma gaskiya kuɗin bai kai haka
ba. Kai asalin nawa ne?
Za su yi 150.
Shi kuwa wani matashin da ake zargin sa da laifin satar ACAC yana tsayawa a gaban kuzain. Sai ya shaida shi cewa tsohon kwastoma ne ma. Kotun ta taɓa samun su da laifin satar babur har ma ta hukunta shi.
Karatun baya da alƙali wannan tsautsayi ne aka samu, kuma ba ni nayi ba, abokina ne yayi, saboda muna tare da shi na sani ba zan tona mai asiri ba.
Za mu ji yadda suka yi da kuzain. Wata babbar motar dakon mai da ta tuntsire, su kuma abokan noma ƴan ina da ganima suka fara diba. Karshe wani matashi da ya zo a makare ya ƙyarta a shana.
Wasu suna cewa za su sa wuta, ina hanawa, kar a sa, kar a sa, kar a sa, sai daga baya kawai wani ɗan iska kewaya ya sa wutan nan.
An kama wata makarantar mari a dokar dajin wani ƙauye a nan Kano, wadda ake waldace marin a ƙafar mutane ba ma a batun suka kwaɗo ƙaramin alhaki.
Tunda na je aka samu marin, aka yi makera, aka yi waldace shi, aka samu shi. Makarantar daji take.
Bayan fannin zawarawa.
Bata bin dokoki na to, saboda tana ganin ni ban da kuɗi, saboda gidansu tana da shi.
Cikakkun waɗannan rahotanni da ma wasunsu za su zo a cikin shirin na wannan rana, sai ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba mai taken tabawa ranar samu. Kuma da alama mu ma shirin namu na Larabar ya yo samu. Sai dai gabanin kwance rigizar rahotannin da shirin ya ƙullo, za mu yi mabuɗi da karatun labarai ta bakin Aliyu Wali.
Ƙungiyar Ƙwadago ta NLC ta buƙaci gwamnatin Kano da ta yi ƙoƙarin fara biyan sabon tsarin mafi ƙarancin albashi na naira 30,000, kamar yadda ta yi alƙawari tun a farko. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar mai ɗauke da sa hannun shugabanta Comrade Kabira a domin jibir ta rawaito cewa tun gabanin gwamnatin tarayya ta amince da sabon tsarin, gwamnatin Kano ta bakin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ta yi alƙawarin cewa da zarar gwamnatin tarayya ta amince za ta fara biya. Sanarwar ta kuma buƙaci ofishin shugaban ma'aikata da sauran ƙungiyoyin ma'aikata da suke tattaunawa akan batun da su gaggauta kammala tattaunawar domin baiwa ma'aikatar damar fara amfana da sabon tsarin mafi ƙarancin albashin. A nan kuma hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kano ta ƙaddamar da asusun adashin gatan aikin hajjin shekara mai kamawa ta 2020, da yake ƙaddamar da asusun babban sakataren hukumar Muhammad Abba Danbatta ya shaida cewar duk maniyacin da ke son biyan kuɗin zai ajiye naira miliyan 1,200 kafin hukumar aikin hajjin ta ƙasa ta ƙayyade farashi, inda ya ce ana amfani ne da farashin dala da kuma irin hidimar da za a yi wa alhaji wajen ƙayyade farashin aikin hajjin.
To sannan Aliyu, kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Ganiya Ismail za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yanda wani jami'in Karota ya cimma ajalinsa lokacin da yake ƙoƙarin kwance lambar wata babban mota ta turmushe shi.
Za mu fara da saƙon Abdullahi Almajiri Zawa Tiki, inda yake cewa daman babu wata doka da ta ce ɗan Karota ya cire lambar mota. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Salam Baba Suda, Allah ya ji ƙanshi ya gafarta masa. Shi kuma mai mota, Allah ya tona masa asiri. Saƙo daga Maryam Sani ta Dunwadar ɗan Kadai. Shi kuma Jamilu Abban Amir Walawai yana cewa ƴan Karota ya kamata ku dinga fifita rai da lafiyarku sama da komai. Kai kuma Allah Allah ya ji kanka. Ita kuwa Amina maman Altana cewa ɗan sanda idan kuka kama wannan direban ku mai hukunci daidai da abin da ya aikata. Shi kuma dan Karota Allah ya ji kansa amin. Za mu karkare da sakon Nura Jogana inda yake cewa Allah ya ji kansa amma fa ɗan Karota suna shiga aikin da ba a saka su ba. Allah ya kyauta. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wa'inda lokaci bai ba mu damar mun karanta sakonnin su ba mun gani muna godiya. Allah ya bar zaminci.
To madalla. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda wata babbar motar da kon mai ta tuntsire. Su kuma abokan nomau ƴan ina da ganima suka fara diba. Karshe shi kuma wani matashi da yazo a makare ƙetta ashana. Al'amarin dai ya faru ne akan titin bypass inda tun a daren jiya motar ta fadi. Su kuma matasa dangin nomau din suka fara diban man ganima ganima sata sata. A safiyar yau kuma sai shi wancan matashi ya ji labarin cewa ga fota ganimar mai can ana diba babu shi. Dan haka yayin hanzarin zuwa yana zuwa kuma sai ya tarar an riga an deba mai yawan sai ragowa. Dan haka ne aka yi zargin ya ƙetta ashana. Watakila ko dan saboda haushin an kwashe mai yawa shi kuma ya tarar da ragowa. To bayan da ya ƙetta wutar da ake zargin matashin yayi sai diban ganimar ma ya watse. Kowa ya ta kansa aka fara kokarin yadda za a yi a kashe wutar. Kamar dai yadda wasu makotan wannan guri suka shedawa jakada Abba Isa Muhammad lokacin da ya halarci gurin a wannan rana.
Tankin mai ne ya fadi jiya to kuma man ya gangaro mutane aka zo kowa diban na kai. Wasu suna cewa za su sa wuta ina hanawa kar a sa kar a sa kar a sa sai daga baya kawai wani dan iska kewaya ya sa wutan nan.
Amma lokacin kuma ana zargin ma wutar tashi da kanta.
A'a ba tashi wani ne ya sa gaskiya dan akwai wanda suke cewa za su buga da leta ana cewa kar su buga amma duk da haka bai ba yadda suka buga. To lokacin da wutar ta kama gaggaga har ta kama gangan gani ina bakin ruwan ban bar ruwan ba har sai da ta zo dabda ni saboda kar hayaki mun illahi yasa na bar wurin na fita da gudu amma ba
ne akwai wani a cikin
babu wani cikin wutan nan ni dai ban gani ba tunda lokacin da wutan ta kama ina baki ina duba ko akwai mutane a ciki duk wanda yake cikin ruwan nan lokacin da wutan ta kama ya fita
su waye suka zo suke kashewa
eh an kwana kwana ne suka zo
a gaskiya ba iban fetin muka zo ba saboda wanda suke iba ma gaskiya dai bai kamata ba
jiya da daddare ta tuntsire amma kamata a ce hukuma sun zo sun sa ido a gurin ba su zo sun sa ba kuma ga abin da ya faru kuma ka san yara ne abin zai so su diba su ma su je su sayar su samu abin da za su samu
to daga bisani dai bayan wuta ta yi wuta sai aka kira jami'an kwana-kwana waɗanda suka yi gaggawar kai ɗaukin kashe wutar. Lamarin da ya sanya muka tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobarar PFO Sa'idu Muhammad Ibrahim ta wayar tarho.
To yanzu banda cikakkiyar data a kaina ta wannan aikin amma jami'an mu suka kai aiki wurin kuma yanzu na fita daga gidan tun da shi aiki ne wanda aka fita tun wajen 12 rana ina so na samu cikakken bayani tukun da kafin abin sun baka bayani a kansa.
Amma dai kun samu nasarar kashe wutar.
Eh an samu nasarar kashe wutar.
To da fatan dai Allah Ubangiji ya tona asirin dan kunna wutar a cuci mutanen kuma wannan shine jigon rahotannin mu a yau. Wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kai ta lambar waya 0809114995 muna dakonku. To anan kuma wata makarantar mari aka samu a dokar dajin wani ƙauye a nan Kano wadda ake waldace marin a kafar mutum ba ma a batun a sa masa kwado karamin alhaki domin dai jin yadda wannan al'amari ya wakana. Ga jakada Abba Isa Muhammad da ci gaban labarin.
Wasu cikin ƴan marin da muka zanta da su bayan an ceto su daga makarantar da ke can yankin Rijiyar Lemo sun bayyana mana yadda aka kwashe su aka kuma kai su can wani ƙauye da ake cewa zangon ƴan mata kamar yadda suka yi mana ƙarin aske.
Ni akan gaskiya bana ji ina yawon yawo ne da abokanan banza shine baban mu ya dauke ni ya kai can.
Watan ka nawa a gidan marin?
Yau wata na uku tunda na je aka samu marin aka yi wa makera aka yi mun aka yi waldace shi aka samu shi.
Au ba daura shi ma ake ba?
Ba daura shi ake ba wajen me makera di ake kaiwa a sa a wuta in yayi zafi sai a lankwasa shi.
To ya batun zafin kuma kai a jikinka?
A zaka ji zafin a jikinka amma ba za a bari ya kona ka ba amma zaka ji zafin kai sosai a kafarka.
To daurewa kuke ko kuwa?
Daurewa muke yi.
Bayan nan me ya faru?
Bayan nan shi a dawo da kai nan a makaranta a ajje ka.
A ina makarantar take?
A wai wani gari ne zangon mata amma garin makarantar ba wai a kusa da gidajen mutane take ba a daji take aka gina ta aka ajje ta ba umma ma ka san da ita ba zaka taba cewa da mutane a ciki ba.
an ce cikin dare aka ɗebe ku daga can rijiyar
da asuba fara ne ana yin kiran sallar farko aka ɗebe mu daga ɗaya ba aka kai mu can
to me yasa aka ɗebe ku
saboda ba a san gwamnati da sanda mu saboda ta sun ji labarin an yi magana an ce a saki kowa shine sun da ta san ba za a san da ita ba inda suka gina shine aka ɗebe mu aka kai mu can
Malam Tijjani Sharif Sale shine shugaban makarantar ƴan marin ta ɗaiba da ke rijiyar Lemu mun kuma zanta da shi bayan dai an ɗebo waɗancan almajirai nasa wanda ya bayyana cewar suna sa musu marin ne domin dai su dawo mutane na gari
an ji an duba mu ne an ce a zo a duba ga yadda muke koyar tarbiyya a zo a gyara wannan kokorin da muke shi shine kawai abin da saka kawo mu
to naga wasu hadda karfi a kafan su
eh
me ma'ana saka shi
a tada mai wani na gyaran tarbiyya ne shi ake sa kowa ya san me mari kuma shika kawai sa shi a kado karfan ne aka ce ba a so a sa adirin sa karfan
kamar dalibai nawa ne da
sun kai 30 da biyu
to da wasu suna magana kamar ma daliban ma guduwa suke
a ba wanda ya guda cikin daliban mu ba ma ba a guduwa mu ba ma duka karatu kawai muke yi in an yi walima a sauke ka tafi
maza da mata ne kokowa
maza dai kawai sai yan gari suke katin islamiya
ya kuke kallon wannan al'amari da gwamnati ta shigo
eh gyara take so ta yi ko muna goyon ba ta gyara ba mu gudunmuwa abinda Umar shi ta yi tallafa mana don a samu shugaban tarbiyya
Muhammad Tahir Baba Impossible shine shugaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tsaftace harkan makarantun allo gami da na ƴan marin ya kuma yi mana ƙarin aski yana mai cewar gwamnati tana da kyakkyawan manufa gyara tsarin ne ba wai tarwatsa makarantun ba hakan yasa ma take bibiya domin ganin an inganta rayuwar waɗanda suke tsaron
mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kafa kwamiti ta yadda za a tsaftace makarantun allo makarantun tsangaya makarantun alkur'ani a shigo da su cikin tsari yadda za a kyautata su kuma amma shigo da su su fara koyan harshen turanci da lissafi dan abubuwa su tafi me ake yi yaya ake yi me abun yi ya za a yi a ba gwamnati shawara nanin kafa kwamitin kenan
yanzu me kuka fara ganowa
a tafiyar da muka yi mun je waɗansu makarantu mun tarar sun sassaki mutanen a makarantun da muka je ƴan marin sun gaya mana cewa akwai mutum 300 da wani abu amma sun sake su daga mari mun tarar da su ba tare da marin ba suna zazzaune amma suna cikin matsananciyar wahala kuma wajen da suke kwana kamar sel ne babu walwala babu motsi waɗansu ma kansa ya fara kwancewa daga ganin su a firgice
a ƙarshe dai an ajje ƴan marin tare da kokarin lalubo hanyoyin da za a bi wajen yanke marin da ka kafafuwan su kasancewar ba wanda ake amfani da kwado bane ana waldace shi ne a jikin su kamar yadda idanuwan mu suka nuna mana a shalkwatar hukumar Hizba inda anan ne aka ajje ƴan marin kafin iyayensu su zo domin daukan matakin danka su a hannun su Abba Isa Muhammad Baba Suda
to Allah ubangiji ya kyauta amin kuma labarin mun saka muku shi a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyin sa akai dan haka ne ma jakadiya Safiya Abdulrashid ta leƙa mana shafin
da sakon nazifi Nazija en zamu fara inda yake cewa hukumar Hizba aikin ku yana kyau da fatan za a dauki matakin da ya dace akan waɗanda aka kama din subhanallah Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cin zarafin amin sako daga Abba Adam Jigiriya shi kuwa Aminu Aliyu Gawuna cewa yayi Allah mai iko yanzu dan za a gyara wa mutum tarbiyya sai an walde masa mari a kafar sa to Allah ya kyauta sakon yar mama sheka cewa yayi wannan shi ake kira da tashin hankali wanda ba a sa masa rana waldan mari a kafar mutane to Allah ya shirya amin ya kamata wannan harkar a tsaftace ta ba wai a ruguza ta ba dan tana kawo gyara a gurin kangaren rusa ko daga Abdul Mu'minu Sani shi kuwa Sammani Abdullahi cewa yake inna lillahi wannan al'amari babu tausayi fatan mu gwamnati ta karba wanda akan zalunta haƙƙin sa da sakon Abdullahi Isa Garko zamu dakata da karanto sakonnin naku yayin da yake cewa kai jama'a wannan rashin imani yayi yawa ya kamata a bi ta hanyar doka wacce ta dace amma wannan bai yi ba Allah ya sa mu dace amin waɗanda lokaci bai bamu damar karanto sakonnin su ba mun gani muna godiya
to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da FM Kano 88.5 dan ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyin ku akai ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com dan ku saurari shirin kaco kan baki daya ko kuma ma ku saurari tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya kuma da haka za mu dan tsahirta mu huta albashi sai mu dawo daga baya
kana fama da matsalar abun hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abun hawa a kusa da kai to jama'ar Kano albishiru ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauki da mutum zai sauki application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abun hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa zaka iya daukan drop ko kuma tare da passenger wani abun burgewa shine dan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka office Mira ka je ka karba garin abun burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba ga tsaro da kwanciyar hankali babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ɗan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android a Application Store a wayar iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana da zarar ka sauke zai fara aiki nan take Mira sifiri a sauƙaƙe
zani zo daukar
to madalla anan kuma wani matashi ne da ake zargin yayi wa mai gidansa kwanta kwanta ya ji da masa kayan sama da naira miliyan 1 a stansa dake sabon gari ya gamu da fushin halhalatul kuzai zakariya da fari dai yaran shagon suna zaman zaman su ne da mai gidan nasa cikin mutunci sai kawai ya fara fitsare kafafuwansa yana bin matasa yan suwaga inda yake shigar saba likita samburin sabula wando ta baya ta kasa kuma ya dangale shi kuma mai gidan nasa sai yake masa fadan gyara halinka dan haka ne ya ware da mukullin su tan yake kuma zagayewa yana jidan kayan su to din yana siyarwa har ta kai an yi lissafin cewa ya ɗebi kayan sama da naira miliyan 1 asirinsa kuma ya tonu lokacin da aka yi tozali da shi ya bude su tan yana ta faman jido sai ka ce wata gafiya da tsakar rana
munazo da irin wani wando irin tayi kwata din na yana dan sauka ba galeta a ciki na to so uku yana mun honin akan wanda da na sako shi yana zuwa sai ya ce tabari kawai na ta caya in tafi gaba daya ya kore ni sai na tafiya ta tunda na tafi ban ƙara dawowa
to wai da ake baka kuɗin me kake da su
me ake yi da kuɗi
to ai ban san me kake da naka ba shi ne ta gari
miliyan uku ya ce amma gaskiya kuɗin bai kai haka
ba to kai asalin nawa ne wani
za su yi 150
150 to da wani kake siya wa da kaya
ga wanda nake baka
kin farko sai kuma waye
shi kadai ne
to shi a tsawon wani lokaci kuka yi kuna wannan mu'amala
wata yi fata na dai shi ne kawai matasa suke yi
to shi ma dai wani da ake zargin yana siyan danyen kayan dangin su sabulu da oman wanki yana turawa a kura cikin kasuwar ta sabon gari ya shiga hannu
ya kawo min sabulu katan biyu ya ce min gashi in ji mai gida in ji alaji na ce to shikenan ya kawo na siyar na dau kudin sa na bashi
da can da ta hannun yaron kuke yi ba kai tsaye kuke da alhajin ba
a da can da alhajin muke yi
to ya aka kuma yanzu abin ya sauya ta hannun sa ibiyo ta hannun yaron sa kuma baka tuntuba alhajin ba
yawa tsaye ne yasa abin kira na anan shine matasa su daina yadda da wani aboki ya sa su ta hanyar da ba ita ce ba
to kamun dai bai tsaya anan ba domin ya hada da wani shi ma wanda ake zargin abokin tafiyar su ne
shi wannan ganin ya ga mu tare da shi ya wannan ya wancan din ya kawo wannan kaya ya siya shi ne kuma wancan na san me da memory shi ne yace yanzu mu je an shi kudin a wajen wannan yaman to naje na ansa ya bani to shi kuma wannan ganin mun je tare da shi wancan yaman kudi shi ne yace tare muke eh da wancan ya alhaji muke yi wa aiki in muka gama sallame mu ko shikenan
to jimallar matasan uku dai an gurfanar da su ne a gaban kotun shari'ar musulunci ta cikin birni mai lamba biyu wadda take zamanta a kofar kudu karkashin mai shari'a malam halhalatul kuzai zakariya inda suka yi bayanin cewa akwai wani wanda shine ma babban mai siyan kayan idan an ɗebo daga sito din tunda dai kayan sama da naira miliyan 1 sun fi karfin mai turawa a kura dan haka ne kotun ta ce to a mayar da su wajen yan sanda su fadada bincike albashi su da umo wancan waskan haka kuma aka yi inda jami'in gidan ajiya da gyaran hali Abdu Abdullahi dan ajiya ya danka sa hannun yan sandan to shi kuwa wani matashin kotun karkashin halalatul kuza'in kai tsaye ma cewa ta yi da su dan ajiyar su wuce da shi gidan ajiya da gyaran hali zuwa 13 ga watan gobe ba ma a batun mai da shi wajen yan sandan su fadada bincike tunda dai ta shaida cewar tsohon customer ne a baya ma ta taba samun su da laifin satar babur har ma ta hukunta shi akai matashin dai a wannan karan ana zargin sa ne da laifin satar wasu na'urorin sanyi na ACAC wanda ma na hukumar buga takaddun gwamnati ne wato Kano Printing Press inda ƴan kwamiti suka ganshi tsakar dare yana jigilar su bayan kuma ya kai su shago ya ajiye sai suka yi masa sammako da sanyin asuba kuma bayan cike masa takaddar tuhuma aka gurfanar da shi a gaban alalatul kuza in ana karanta masa takaddar tuhumar sai ya musa ko da dai azantawar mu da shi ya ce kayan fa harkar gwangwance wacce babu rasiti
to kayan gwangwan dole sai da rasit kaya ne na gwangwan fa ake siyo sa a wani state din a kawo su nan a zo abinda zai gyara ya gyara abinda ba zai gyara ba a fisis din sa a siyar da shi akwai waya da zan yi ni ina da wanda zasu tsaya mun akan kesi na
to a bangaren tsohon tarihin nasa da kotun ta bankado kuwa sai ya ce ai wannan tsautsayi ne kuma ma ai abokin sa ne satar shi kuma ya rufa mar asiri
karatun baya da alkali wannan tsautsayi ne aka samu kuma ba ni nayi ba aboki na ne yayi saboda muna tare da shi na sani ba zan tona mai asiri ba
to kowa dai ya debo da zafi dama aka ce bakin sa yanzu kuma sai bangaren zawarawa inda zamu gayyato jakadiyar zawarawar Asma'u Sadiq Baby Nice kuma muji shin a wannan makon bazawarin ne koko bazawara kuma ma me ya kashe masa auren har suka koma layin zawarawan
bawan Allah me ya raba ka da ta kamata
ni abin da ya raba ni da matata saboda ba ta bin dokoki na dan na sa mata saboda tana ganin ni ban da kuɗi saboda gidansu tana da shi
kai ba ka da hali
gaskiya ban da ƙarfi
to amma dai a takaice me ya hada ku da ita
akwai ta kanwata ta yi ku na ce mata ta je ta yi barka sai ta ce sai ranar suna sai ranar sunan sai ta ce in ba ta kan da ta kai sai na ce ai kanwata ce ba sai ta kai komai ba to sai dai tana gunguni tana cewa maikin banza kana sa ta sabga talakawa sai na je sai nake tamba sai ake cewa ashe ma gaba dai bata je ba da dare da zo sami ta ke ce mata mai sa bata je tare in wana shine sai take cewa ai talakawa ne mai ta da sabgar talakawa shine sai take cewa fa aikin nata ko kuma aikin kanne na
ka taba ga iyayenta
eh na taba samun iyayen tana fada mata sai suke mata fada to shine ma da suke mata fadan abin sai ya fara tashi hankali da karshe sai ta tafi gidansu shine sai ta gida ni kuma abin ya bata mu sai na tura mata da takarda saki da wannan shine ya raba da mata
ta Allah ya kyauta
to mai sauraro duka anan ne shirin na wannan rana ya kammala a madadin Aminu Ahmad Abbas da Nafi Salisu waɗanda su ne suka yi tiriniyar sada ni da ku sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum.